Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 16 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Amma kuma zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels domin halartar taron NATO. A wani jawabi mai so sare da yayi gaban majalisar dokokin Canada, shugaban kasar Ukraine ya nana ta kiran da yayi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine. Haka kuma za a ji cewa yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a kasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda, wato DPO, tare da wasu jami'an tsaro guda 7 a jihar Niger da ke arewacin Najeriya.
Suka zagaye station din, suna ta halbe-halbe da 'yan sanda da 'yan banga, su halba su halbe su. Ana nan sai suka halbi DPO, don gaskiya sun kashe DPO, sun kashe shi, bantan sun kashe shi, kuma sai suka kone shi ta hannu.
Yayin da wasu alkaliman hukumomin jamhuriyar Nijar suka nuna cewa kashi 50 cikin 100 na al'ummar kasar a yankunan karkara na fama da rashin ruwan sha ko karancin sa, kungiyar rediyo tare da haɗin gwiwar gidauniyar Nur sun gudanar da taron masu ruwa da tsaki.
Aro ne don mu gaya mutane jama'a wani alkawari shugaban kasa ya ɗauka. Muka kira minista na ruwa, ya gaya mana ya iske tafiyar da haraka da abin da shugaban kasa gaya mu. Ya kamata mu sani, mu san abin da ake yi don mu tabbatar da cewa ana yi ko ba a yi. To muka zo muka ce kuma sanin da shuni, ku zo ku gaya mana me ya kamata kuma ku kawo goyon bayanku cikin wannan tafiya.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels, inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris, wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabce ta Ukraine. Sakatari ya labaran fadar White House Jen Psaki ta sanar da shirin balaguran na Biden sa'o'i bayan da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya kira taron. Yana mai cewa mambobin ƙawancen za su tattauna game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, da bayar da goyon baya mai ƙarfi ga Ukraine, da kuma ƙara ƙarfin matakan tsaro na NATO. Biden ya faɗa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa mamayar da Putin ya yi wa Ukraine ya haɗa kan mutane a duk faɗin duniya. A yau Laraba ne ake sa ran gwamnatin ƙasar za ta sanar da ƙarin matakan bayar da agaji bayan jawabin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi gaban majalisar dokokin Amurka. A ɗaya ɓangaren kuma, a wani jawabi mai so sarai da ya yi gaban majalisar dokokin Canada, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya nana ta kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine, inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kai wa garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin ta faifan bidiyo, shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai, gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tun sun kashe ƙananan yara a Ukraine 97, inji Zelensky. Ya ci gaba da cewa ba wani abu mai yawa muke nema ba, muna neman adalci, a ba mu goyon baya na gaske wanda zai taimaka mana mu yi nasara, mu kare kanmu don ceto rayukanmu, wanda hakan ya sa ya sami yabo daga 'yan majalisar. Ya sake nana ta kiran da yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine don dakatar da ruwan bama-bamai. Ƙasashen NATO ciki har da Canada sun yi watsi da shawarar, saboda fargabar za ta kai ga faɗaɗa rikicin. Yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu, lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matuƙar mahimmanci a fannin tattalin arziki, da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yaƙin Ukraine. gwamnatin kasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Guangdong na kudancin kasar na tsawon mako guda. An sanya dokar hana zirga-zirga a lardin Jilin da ke arewa maso gabashin kasar, ciki har da birnin Changchung mai masana'antu. A ranar Talata, jami'ai a birnin Langfang da ke kusa da birnin Beijing sun ba da sanarwar daukar wani sabon mataki na kulle, kamar yadda jami'ai a Dongguan, wani birni a lardin Guangdong, suka yi. Akwai kuma shaidun da ke nuna cewa kwayar cutar na yaduwa a wasu sassan kasar, lamarin da ya haifar da hasashen cewa za a iya ƙara daukar matakan kulle.
To madalla, an jima kaɗan Sir Filu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda wato DPO, tare da wasu jami'an tsaro guda 7 a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan ɗauke da bindigogi a kan babura sun afkawa ofishin 'yan sanda na garin Nasko da ke ƙaramar hukumar Magama. Ga wakilinmu Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
'Yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaron kimanin 8 a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan dauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka ofishin 'yan sanda ne na garin Nasko, hedikwatar ƙaramar hukumar ta Nasko a jihar Neja, inda suka buɗe wuta da ya yi sanadiyar mutuwar wannan DPO da sauran 'yan sandan. Wani shaidun gani da ido daga garin na Nasko da ya tsallake rijiya da baya ya kuma nemi a saka ya sunansa, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Suka zagaye station ɗin suna ta halbe-halbe da 'yan sanda da 'yan banga. Su halba su halbe su. Ana nan sai suka halbi DPO, don gaskiya sun kashe DPO. Sun kashe shi, bancin sun kashe shi kuma sai suka kone shi ta hannu. Sun kone shi kuma suka kone mota da mashin guda.
To rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta tabbatar da kai wannan mummunan hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja, Monday Bala Curious, ya ce mutane 8 ne aka kashe, a ciki har da 'yan sanda guda 3 tare da wannan DPO mai suna Umar Muhammad Dakin Gari, sauran kuma jami'an tsaro ne na 'yan banga.
Sai suka shiga station kawai suka engage da DPO din na other vigilance zaran.
Yanzu kamar mutane suka kashe a wurin?
Mutan 8.
Okay, 8, okay.
Police guda 3 da others da grade vigilance.
To amma yanzu kamar wani hali wurin yake yanzu?
Eh to, yanzu earlier on we have to when we send reinforcement of other security agents, the police tactical team namu muka aika zuwa wajen.
Tene dai ita ma gwamnatin jihar Neja tai Allah wadai da wannan aika. Sakataren gwamnatin jihar Neja Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk da yake ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, ba su da cikakken bayanin abinda ya faru a garin na Nasko, amma gwamnati na gudanar da bincike a kan lamarin.
Domin idan irin wayannan 'yan ta'addan sun shiga ƙauye ko gari kamar irin Nabinga, mutane suna watsewa, saboda haka ba za ka san waye ne ya gudu ba koko waye ne ya samu rauni ko na ba. So idan nan zuwa gobe na tabbata duk wanda ya bi wani wuri ma ya je wani wuri ya dawo.
Masu nazari akan sha'anin tsaro dai na hasashen cewa wannan tamkar wata ramuwar gayya ce 'yan bindigar suka kai, bisa la'akari da yadda jami'an tsaron suka fatattaki 'yan ta'addan tare da kashe ɗaruruwansu a cikin 'yan makonni 2 da suka gabata a jihar Neja. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Sir Phil Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Fiye da watanni 6 bayan janye sojojin Amurka na ƙarshe daga Afghanistan, barazanar da ƙungiyar ISIS ta yi a Afghanistan na ƙaruwa, ko da yake sabbin alƙalaman leƙen asiri sun nuna cewa gargaɗin da aka yi tun farko na cewa kungiyar na iya kai farmaki kan Amurka da kawayenta nan da wata mai zuwa yana nan. Bayanan likin asirin daban-daban daga Amurka da wasu ƙasashe sun yi gargaɗin cewa kungiyar da aka fi sani da ISIS Khorasan ko ISIS-K ta kusan ninka ƙarfinta zuwa sama da mayaka 400 a lokacin da Taliban ta karbe ikon Afghanistan a bara. Komandan dakarun Amurka a gabas ta tsakiya da kudancin Asiya ya faɗa jiya Talata cewa ba tare da ci gaba da matsin lamba daga dakarun Amurka da na Afghanistan da ke samun goyon bayan Amurka ba, kungiyoyin kawayen ISIS na ƙarfafa mata gwiwa. Mun damu da yanayin ci gaban ISIS-K, in ji General Kenneth McKenzie ga 'yan majalisar dokokin Amurka. Sai dai yayin da kungiyar ISIS Khorasan ke ci gaba da kasancewa cikin hatsari, kungiyar ba ta yi saurin murmurewa ba kamar yadda wasu jami'an Amurka suka ji tsoro tun farko. Daga ƙarshe an kashe 'yan jarida Pia Zakwiski da Alexandra Kushino lokacin da suke neman labarin yakin Ukraine a ranar Litinin. A wani harin da ya raunata wakilin gidan talabijin na Fox News Benjamin Hall. Tashar talabijin ta Fox News ta Amurka a jiya Talata ne sanar da cewa mai ɗaukar hoto Zakwiski ya mutu a Ukraine. Kushino, ɗan jarida ɗan ƙasar Ukraine mai shekaru 24, shi ma an kashe shi a wannan harin. Zakwiski, mai shekaru 55, an kashe shi ne lokacin da ba mai afka motar da ma'aikatan labaran ke ciki a Horenka, kusa da Kyiv, a cewar wata sanarwa da aka raba ma'aikatan gidan talabijin ɗin. An kuma kashe Kushinova, ɗan jarida ɗan ƙasar Ukraine da ke tare da su a lokacin, in ji Anton Grashchenko, mai bayo ministan harkokin cikin gida na Ukraine shawara.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda kungiyar Rijiya mai fafutukar samar da ruwan sha ta shirya wani taron haɗin gwiwa da gidauniyar Nur ta uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Hadiza Bazoum, da nufin tayar da hukumomi da masu hannu da shuni daga barci akan maganar samar da wadataccen ruwan sha mai tsafta, ganin yadda samun ruwan shan ke zama babban jidali a wasu yankunan ƙasar ta Nijar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulan Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Alƙaluman hukumomin Nijar sun yi nuni da cewa kashi 50 daga cikin 100 na al'ummar ƙasar a yankunan karkara na fama da rashin ruwan sha ko kuma ƙarancinsa, duk kuwa da cewa batun samar da ruwan sha na daga cikin matsalolin da 'yan siyasa ke shan alwashi a kansu a yayin yaƙin neman zaɓe. Saboda haka ƙungiyar Rijiya ta haɗa gwiwa da gidauniyar Nur wajen shirya wannan taro da ya haɗa masu ruwa da tsaki akan maganar albarkatun ruwa don ankarar da su halin da ake ciki. Usman Dambaji shine shugaban wannan kungiya.
Aro ne don mu ga mutane jama'a wani alƙawarin shugaban ƙasa ya ɗauka. Muka kira ministan na ruwa, ya gaya mana yaya suke tafiyar da harkar da abin da shugaban ƙasa gaya musu. Ya kamata mu sani, mu san abin da ake yi don mu tabbatar da cewa ana yi ko ba a yi. To muka zo muka ce ku masu wannan shuni, ku zo ku gaya mana me ya kamata kuma ku kawo goyon bayan ku cikin wannan tahiya. Muka ce 'yan kasuwa, ku zo cikin ruwa ku sa kuɗi, ku samu kuɗinku, ku taimaka mata da kashin ruwan sha kuma ku ba da aiki. To shine muke so kowa ya gane ruwa abu ne mai muhimmanci. Ƙasa ba ta yi wa ta ci gaba idan ba a ba talakawa ba ruwa suka sha.
Samun ruwan sha mai tsafta 'yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin jama'ar ƙasar, wacce a ɗaya ɓangare ta rattaba hannu a kan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa a wannan fanni. Mafari kenan aka yi tunatarwa a yayin wannan zama.
Shugaban ƙasa ya ce kawai ruwa ya zamanto harkar siyasa. Ba a ba ku ruwa ba don mu ku zaɓi wani ba. Ya ce a ruwa na kowa ne, doka ta ce a ba kowa ruwa sha. Kenan idan za a yi planification na ruwa, bai kamata ba a ce an yi wasu jiha ta yi wata jiha, bai kamata ba a ce wannan an bata musu saboda zaɓi siyasa ba. To shi ne a tsaya tsayin daka, mu tsaya mu hake 'yan horon hula journalist don abin ya tafi ta kyau.
Ministan albarkatun ruwa Adamu Muhammad ya jaddada aniyar gwamnatin Nijar wajen ƙarfafa hanyoyin samar da wadatar ruwan sha kafin nan da shekarar 2030, kamar yadda ta kudurta a shekarar 2017 ta hanyar wasu kundayen da ke kunshe da tsarin ayyukan inganta wannan fanni.
Support accelerate l'accès à l'eau potable à l'hygiène et à l'assainissement
domin bin diddigin shawarwarin da aka bayar a yayin wannan taro. Kungiyar Tare Shaya ta nada shugabar Gidauniyar Nur, wato uwar gidan shugaban kasar Nijar Hajiya Hadiza Bazum, a matsayin jakadiyar al'umma mai fafutukar samar da ruwan sha da inganta sha'anin tsafta.
Je m'engage à porter le plaidoyer et à mobiliser tous les acteurs nationaux et internationaux.
Tace na dauki alƙawarin shigar da waɗannan bukatu, kuma zan tayar da dukkan masu ruwa da tsaki na cikin gida da na waje daga barci domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan babbar niyya.
Pour que cette rencontre marque le point de départ d'une forte mobilisation pour l'accès à l'eau.
Gudanar da wannan taro a wani lokacin da ƙasashen duniya ke shirin halartar babban taron ruwan sha da za a fara a ranar 21 ga watan nan na Maris a birnin Dakar na ƙasar Senegal, wata hanya ce ta tattara bayanan da za su janyo hankulan masu hannu da shuni su dauki halin da ake ciki a Niger da mahimmanci, yayin da kuma ake shirin bukukuwan karrama ranar ruwa ta duniya kamar yadda aka saba a ranar 22 ga watan Maris din kowace shekara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Kada ambanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da aka so mu daura haramin tunkarar babban zaben Najeriya na shekara ta 2023, ana ci gaba da tafka muhawara kan tsarin karba-karba da yankin da zai karbi ragamar shugabancin kasar.
Wannan gangancin da zamu yi tsalle na biyu bane, yanzu zamu yi tsalle na uku, shine a dauki mulki a baiwa.
Jama'a assalamu alaikum. Duk da yake dai har kawo yanzu jam'iyyun siyasar Najeriya ba su kai ga bayyana 'yan takararsu ba na zaben shugaban ƙasa mai zuwa, alamu na nuni da cewa akwai yiwuwar 'yan takarkarun su fito daga yankin kudancin ƙasar domin zaben wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari dan yankin arewa da ya kwashi tsawon shekaru 8 bisa karagar mulkin ƙasar. Wannan lamari na kokarin juya akalar mulkin kasar zuwa yankin kudu bisa tsarin karba-karba yana ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan kasar, inda tsohon dan siyasar Nepo Hussein Garibo yake ganin babu dalilin da zai sa 'yan arewa su bari mulki ya kubuce musu, domin kuwa a siyasa ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi.
Yaranmu, ina mota na ga an sauke yaranmu an daga idansu a rana, suna kallon rana sama saboda za su tafi kasar Ibo, ake gane musu azaba. Haka can za a je a ranga su a dunga tofa musu yawa ce ina Boko Haram. So amma yanzu ba a yi, mun yadda muna shan wuya, wannan ba ni da ja. To amma idan muka sake komawa ruwa, wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu bane, yanzu za mu yi tsalle na uku, shine a dauki mulki a baiwa. Ni ban na suka dan kudu ya fito, dan arewa ya fito, a kowace jam'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya ba shi yasi da ƙuri'a. Amma mutane ai sun suka zaɓa, kuma ko me shafe su suka jiyo, amma a ce an yi zaunin an bai wani guri, wai wani guri ba su da haƙi, kuma ƙasar su ce suna da yanci, wace akan me?
To sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Ibrahim Shekarau yana da ra'ayi bamban, domin a ganin sa maslahar zamantakewa ya kamata a baiwa muhimmanci a tsari irin na Najeriya.
Wato ya kamata shimfiɗar da zan yi mu yadda har yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna, kuma tilin ne tun da Allah ya haɗa mu ƙasa guda, mu yi duk da za mu yi a hankali na yadda da juna ɗin nan, mu rungumi juna. Wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da ƙabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan Najeriya ne, kuma a ba su dama. Kaga dai president misali in ka zaɓe shi daga kowane yanki ma ba wani fitaccen riba da garinsa suke ci da ta fita kowa. Yanzu president Buhari yana president shekara 6, talakan daura yana nan a talakansa dai yadda ya tabi shi. Ko in ka tauki Jonathan, in ka je Yanagowa ƙauyensu, har yanzu talakan Yanagowa yana nan a ƙauyensa ne. In ka je Abeokuta, Obasanjo ya yi, Shagari ya yi, har gobe in ka je ƙauyen Shagari akwai talakawa masu wahala. So abin da farko da ni nake kira a Najeriya mu gane shi ne kada mu ta rigimar sai dan gari na, domin in dan garin da aka yi zama bai aiwata da abin kirki ba mai amfaninsa. A'a, mu kalli me za mu fara tunani da zai haifar da yarda da zaman lafiya, tunda har yanzu riri ta tafiya ta mulki. Haɗuwar nan da aka yi mana wanda ba ta fi shekara 100 da ɗori ba, an haɗo kudu da arewa, gabas da yamma, an ce Najeriya ce. So abin da ni ne yadda da shi shi ne mu yadda da wannan karɓa-karɓa yadda za mu yadda da juna. Idan ka ɗauki arewa, mafi yawancin mutanen arewa musulmi ne. In ka ɗauki kudu, in ka sa za ka yi mafi yawa kiristoci ne. To ba yadda za ka tsinke wannan rayuwar ta addini daga rayuwar siyasar mutane. Idan ba ka ririta wannan kudu da arewa ba, za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista. To wannan zai zama mana illa.
Na fahimce ka dai kenan, kai kana goyon
bayan cewa goyon bayan
karɓa karɓa kamar yankin arewa ta yi a miƙa ma.
To amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin. Yanzu a APC misali, dan arewa Bahaushe musulmi ya yi shekara 8, mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba, ya iya ko bai iya ba, wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa. Amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci, domin idan ka haramta masa wannan, ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowan kwa ba ne kenan. Kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda, ne daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi. Kada a yi amfani da kalmar nan ta Bahaushe, sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. In ma kana da yawa, to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci.
A ra'ayin mai sharhi akan lamuran siyasa Bashir Baba, akwai wani babban abin lura a tafiyar siyasar Najeriya.
Ba wani abu ne ya ja wannan ba, man sali, a duka al'ummomin Najeriya arewa ce kadai ba ta da alƙibla. Dan arewa kadai ya samu mulki, in ya samu mulkin kuma abin ban takeici bai ko san menene zai yi da shi ba. Akwai sauran al'ummomi, abokanan zamantakewar mutanen arewa, akwai abin da ake kiransa blueprint, wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu da kuma bukatun shiyoyinsu. Amma dan arewa haka yake zaune karazibi, ba ko alƙibla, sai dai kamar yadda nace neman mulkin, in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba. Ga kungiyoyi nan masu kiran kansu masu tutiya da rajin kulawa da al'ummaran arewacin Najeriya, irin su ACF da iri-irinsu, taron tsintsiya ba shara.
Makon nan da ya shige ne, mata suka yi tururuwa a Majalisar Dokokin Najeriya a wata zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu a kan ƙin shigar da wasu buƙatunsu da majalisar ta yi a cikin kundin dokokin ƙasar, musamman waɗanda suka shafi sha'anin zaɓe da siyasa. Matan na Najeriya na buƙatar majalisar ta yi wata doka da za ta ba su kashi 35% na muƙaman siyasa da na jam'iyyu, da kuma wasu dokoki da suka danganci zama ɗan ƙasa ko ɗan asalin yanki. To sai dai a ra'ayin masani kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, akwai batu a ƙasa a cikin wannan buƙata ta matan.
Idan ka ce za ka warewa mata wasu kujeru, matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a warewa mata, waɗanne ne za a barwa maza, ko kuma a bar su na buduka. Matsala ta biyu, idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya, take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar, shikenan wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta? Ko kuma a'a, in an rasa namiji ya hau, to ba dama, inda aka sa a tsarin mulki shikenan ba dama. Kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa a tsarin mulki ba.
Har yanzu dai a makon da ya gabata, Majalisar Dokokin Najeriya ta yi watsi da buƙatar da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya aiki mata na yin gyara tare da cire sashe na 84 na dokar zaɓe da ya tilastawa dukkan masu riƙe da muƙaman siyasa yin murabus idan har suna buƙatar tsayawa takarar zaɓe. Tsohon ɗan Majalisar Wakilai Nasiru Garba Ɗanciye ya ce majalisar na da hujjar daukar wannan matakin.
Dama su ma ƴan majalisar suna da tasu bukata. Ai wannan yayi daidai da bukatar su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata su sauka daga office idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki. To akwai matsala su ma dalilin da yasa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba.
Kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suke wasu makin.
Sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da damammaki da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatun mu. In dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce kasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali. Amma matsalar ita ce ba ma aiki da su.
A nan za mu da ta'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Sale Shehu Ashaka. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takeice.
A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris, wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabce ta Ukraine. Sakatari ya yi labaran Fadar White House John Psaki ta sanar da shirin bulaguran na Biden sa'o'i bayan da Sakatare Janar na NATO Jens Stoltenberg ya kira taron. A ɗaya ɓangaren kuma, a wani jawabi mai sosarai da ya yi gaban Majalisar Dokokin Canada, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya nanata kirin da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar Ukraine, inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kaiwa garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin ta faifan bidiyo, shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai, gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tuni sun kashe ƙananan yara a Ukraine 97, inji Zelensky. Yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu. Lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matuƙar mahimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yaƙin Ukraine. Gwamnatin ƙasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Guangdong na kudancin ƙasar na tsawon mako guda. An sanya dokar hana zirga-zirga a lardin Jilin da ke arewa maso gabashin ƙasar, ciki har da birnin Changchun mai masana'antu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.